الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي mitarin albarka masallacin gollaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau muna 13 ga watan Ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba cikin tafsirin aya ta 42 zuwa ta 44 kafin mu shiga zamu karanta kadan daga cikin tambayoyi. Wani yana tambayar cewa limamin su wato yana bin wani limami amma limamin baya addu'ar bude sallah, baya dora hannunsa akan kirji, baya zaman hutu wato istiraha, baya sallama biyu, to wai shin zai bi shi, zai iya bin shi sallah ko ya zai me zai da ka bi shi zaka bi sallama na a duk waɗannan abubuwan da ka faɗa ba wai lalata sallah suke yi ba don ba yi ba, sunnoni ne daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Idan mutum yayi yana da lada doriya akan wanda bai yi ba, kuma wasu masail ne da aka samu sabani cikin malamai da jumawa ba wai yanzu ba akan su, kuma su kansu malaman da suka saba akai babu wani wanda yayi da'awar cewa sallar wani ta baci akan waɗannan. Abin da ya shafi du'aul istiftah, du'ar bude sallah, wannan sunna ce ta tabbata a hadisai da yawa daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu, wasu ma suna cikin sahihai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude karatun sallar sada da wasu lafuzza waɗanda an san su, amma rashin yin ru'aul istiftah ba yana nuna cewa sallah ta ɓaci ba don ba a yi ba. Ɗora hannu akan kirji wannan ita ce sunna da ta tabbata, kuma ita ce ma malikiyar sabani yadda wasu suka kankame cewa a saki hannu shine malikiya, inda aikin maliku ake nema ko kuma malikiyar ta gaske shine rike hannun. Wannan shine abin da ya tabbata hatta a cikin littafin muwadda, da shine kololuwar littafin da Imam Malik ya bari, babu wani littafi da ya kai su cikin littafan da shi jagoran mazhabar malikiya ya bari. Akwai babi na dora hannu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah, amma babu sakin hannu, babu babin sakin hannu a cikin littafinsa, amma akwai babin dora hannu. Saboda haka wasu ‘yan baya-baya ne suka zo suka fahimci wani abu daban, wanda kuma daga cikin mazhabar malikiya ɗin an samu waɗanda suka yi musu gyara, suka mayar da al’amarin yadda yake, shi ne dora hannu akan ɗaya. To amma da za a samu wani wanda zai maƙalƙale wa mazhabar ya ce shi ba zai sake ta ba ko ta wani hali, wannan ba za a ce sallarsa ta ɓace ba, amma dai wanda ya riƙe ɗin shi ya fi dacewa da sunna. A haka nan zaman istiraha shi ma akwai saɓani tsakanin malamai da cewa dai abinda ya tabbata shi ne yin nasa, amma yin nashi sunna ne kuma rashin yin ma sunna ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma wani lokaci ya yi sallar bai yi ba, saboda ka kowanne daga ciki in ka yi sunna in baka yi ba sunna. Sallama biyu dukansu sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai hadisan da suka zo na sallama bi sun fi yawa akan sallama daya wai da mutun yayi sallama daya sallarsa daman kusan ijba'i ne kan cewa ana fita ne daga sallah da sallamar farko zara kai sallamar farko to ka gama sallah da yadda zaka yi sunna ce ba wanda ya ce wajibi ce in kai ce assalamu alaikum shikenan ka fita daga sallarka shine tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim daura sallah shine kabbara harama fita daga sallah kuma shine sallama to da aka samu sallama ta farko to an samu abinda yake shine wajibi da shi ake fita daga sallah sallah an fita in akai ta biyu to wannan an zo da wata sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mutun zai samu rada doriya akan ta saboda haka in ya zanto shine limamin da yake kusa da kai kake iya bin sa sallah ba ka da wani ko sai ka bi shi sallah in kuma akwai wani masallacin kusa da kai kafin nutsuwa shikenan sai ka koma wancan amma ba tare da kai tunanin ko shi wancan limamin sallar sa ta bace ba wanda yana cewa shine wata rana yana tafiya a mota yana dawowa ya zo wani kauye sai wani yaro karami sai ya fado masa a gabansa wato a guje ya bugi gefen motarsa kuma sai Allah ya masa cikawa to ya zai yi azumin kafara ne don ya ji wani malami yana magana cewa idan mutum ya yi sababin mutuwar kansa to wannan babu kafara ta kafara ana yin ta idan aka samu azumi aka samu sanadiyar mutuwar wani bisa kuskure ka zama sanadiyar mutuwar wani bisa kuskure to sai ka yi azumin kafara bayan diyya ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق سوراك إذن هر أكوي وني كسو نكس كلي ترد شيء دمتن وجن متور وني كويا يا كسان كس كلي يكي أتشك كويا فاسنتج إنسيكي وزي كفارة كورا أتشي كلام كان سوان دي متن yana da kuskure ta bangaren sa to shi ma kuma wanda ya sanadiyar mutuwar shi ma yana da kuskure ta bangaren sa to komin kankantar kuskuren in dai sunan shi kuskure to shikenan azumin kafara ya tabbata tunda ya shiga cikin alqatlul khata wato kisa na kuskure amma in ya zanto duka alamu sun tabbatar da cewa shi wanda yake tuka motar ba shi da kuskure ta kowane bangare yana tafiya yadda ya dace tafiya inda ya dace tafi a yanayin da ya kamata ya tafiyar kuma motarsa tana lafiya babu wani wata matsala da motar take da ita kamar rashin birki misali ko rashin kyan taya sannan shi ma kuma ya natsu lokacin da yake tukin ba waya yake yi da wani ba ko hira suke yi wato dai babu wani abu da za a ci ta bangaren sa yayi na sakaci da kuskure sai irin wannan yaro karami ko mahaukaci sai ya fado masa a gaban sa sai ya bige shi to kaga wannan ba za a ce sai ya kafara ba kamar mutumin da ya haƙa rijiya ne a inda ya dace ya haƙa ta ya kuma rufe ta sai wani zo ya bude ya fada ciki kaga wannan ba a cewa mai haƙa rijiyan nan sai ya kafara duk da dai a sanadiyar rijiyar da ya haƙa ne wani ya zo ya mutu a ciki amma kuma ta ɓangarensa ba ya da wani kuskure domin ya haƙa ta inda ya dace ya haƙa ta bai zo ya haƙa ta kan hanya ba kuma sannan da ya haƙa ta ya ɗauki matakin ba ta wato makarai ta yadda mutum in dai ba ganganci ba ba zai zo ya faɗa ciki ba don haka yi rashin abin nan wani yaro ya zo ya buɗe kuma ya faɗa ciki to ba a cewa wanda ya haƙa rijiyar na a nemo shi sai ya yi kafara kamar mutumin ya yi fakin da motarsa inda ake fakin da motoci wani kuma daga baya ya zo da mashin ya zo ya bugi motarsa ya faɗi ya mutu ko ba cewa mai motar sai ya yi kafara to haka ne wanda yake tafiya akan titi ya kiyaye dukkan wasu dokoki na tafiya sai wani ya fado masa kuma ya rasa ransa a sanadiyar haka to wannan ba a cewa zai yi kafara illa iyaka ne kawai akan zo kamar waɗanda suka san harkar hatsarra kamar road safety daga suna da abubuwan da suke auna hatsarin su gano cewa bai wannan motar bai da kuskure ko kuma a'a yana da kuskure amma matakin kuskuren sa kamar kaza ne wancan yafi zama mai kuskure in dai aka samu wannan ko mutum dai shi karan kansa ya sani in yana da shi in ya san cewa watakila yana gudu wannan gudun shine musabbabin ma mutuwar ko kuma motarsa ba isasshen birki ba ta ji birkinsa ba ya ji ko kuma yana waya ne ko wani abu irin wannan ko ya biyo one way wanda dai kuskure da shi idan yayi ya san yayi to sai ji tsoron Allah ya kafara wannan tambayar karshe yake cewa ya kasance duk lokacin da yake da wata bukata wajen Ubangiji ko kudi wato yake bukatar kudi to sai ya yi sadaka wato abinda tambayar take nuna in ba shi da bukata a gurin Allah ba ya sadaka amma in yana da bukata sai ya yi sadaka to ban san mutumin da ba ya da bukata gurin Allah ba ban san shi ba wato in ya ji alfihun shi ba kudi to sai ya samu abinda zai sadaka da shi dan Allah ya ba shi kudi in ya samu kuma sai ya dake duk dan adam mai bukata ne a gurin Allah ya yi haddasu antumul fuqara ila Allah bukatuwar dan adam zuwa ga Allah subhanahu wataala bukata ce ta zatinsa kamar yadda wadatar ubangiji wadata ce ta zatinsa yadda ubangiji yake wadatacce a zatinsa to haka shi kuma dan adam yake mabukaci a zatinsa saboda ba za ka rayuwa ba tare da ka bukaci ubangiji ba za ta yi ba kana bukatar lafiya ko baka bukatar sa kana bukatar zaman lafiya kana bukatar ci da sha kana bukatar farin ciki ga bukatu nan rututu wanda kake da su a gaban ubangiji saboda ka magana ka ce wai in kana da bukata wajen ubangiji sai kai sadaka ma'ana in ba ka da bukatar komai a wajen sa wanda ba sai ya za a yi ka rayu ba ka da bukata ba tabbayar dai ba ta da kan gado amma dai abinda aka sani shine kakka wato ta'allaka ibadar ka bautar ka ga Allah subhanahu wataala da neman yardarsa da kai ma kana son wani abu wato kamar mutum da zai ce in Allah ka bani kaza 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 zan yi sadaka ko Allah ka bani kaza kaza masu yin bakanci to haka nan kafin ma a baka din kakkace zaka yi dan abu kaza a kai ibada dan Allah ka tsantsanta niyyar ka ga Allah subhanahu wataala shi kuma ubangiji subhanahu wataala shine mai cewa hal jazaul ihsan illa al ihsan idan zaka kyautata masa shi ma zai kyautata maka duk wanda zai kyautata wa dan uwansa shi ma Allah zai kyautata masa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku kyautata wa wanda suke bayan kasa sai wanda yake sama ku ji kansu sai ya ji kanku man la yarham man fil ardi la yarhamhu man fis sama wanda baya tausaya wa na kasa na sama ba zai tausaya masa ba saboda haka akwai aljaza'u min jinsil amal gurgurdan aikin da kake yi gurgurdan irin yadda zaka ga sakamakon sa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi da zarar duk sanda zaka kyautata wa dan uwanka kai ma Allah sai ya kawo maka abin nan dauki ya taimaka maka الله يتمك أمانا بكي دعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم kayfa kana nakir
ci gaba
fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya qawiyatun ala furushiha
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qaum nuh wa ad wa thamud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashab madyan wa kadhiba musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir Allah yace wa in yukadhibuka idan suka karyata ka faqad kadhabat qablahum qaum nuh wa ad wa thamud mutanan annabi nuh da adawa da samudawa gabanin su ma su ma sun ƙaryata wa qaum ibrahim wa qaum lut da mutanen ibrahim da mutanen lut su ma sun ƙaryata wa ashabu madyan da mutanen madyana su ma sun ƙaryata annabin su wa kuzziba musa kuma an ƙaryata musa fa amlaytu lil kafirin sai na jinkirta wa kafirai thumma akhadhtuhum sannan na kama su fa kayfa kana nakir to yaya sakamakon kashedi na ya kasance aje mun yi tafsirin waɗannan ayoyi a inda muka ce zamu yi ta'aliki akan ambatan mutanen annabi ibrahim a cikin jerin gwanan waɗannan al'ummu da Allah ya halaka babu inda Allah subhanahu wataala ya ambata cewa ya halaka mutanen annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda ya ambaci halakar da waɗannan mutane waɗancan al'ummomi da aka ambata a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin halaka mutanen ada'a mutanen annabi nuh ya ba mu labarin halakar da mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aibu duk Allah ya ba mu labarin cewa ya halaka da su har ma an gaya mana irin nau'ukan azaba daban-daban da Allah ya musu wanda mun samu labarin su daban-daban alqur'ani a surori da yawa amma mutanen annabi ibrahim Allah subhanahu wataala bai gaya mana cewa a wata aya cewa su ma mutanen annabi ibrahim an halaka su ba Allah bai sanar da mu wannan a wannan ayar ne kadai ambatan mutanen annabi ibrahim ya gitto a cikin jerin gwanan al'ummomin da aka halaka kuma can ƙarshe Allah ce summa akhadtuhum fa amlaytu lil kafirin summa akhadtuhum fa kayfa kana nakir da jinkirta wa kafirai sannan na kama su ba na kama su da azaba to zuwan mutanen annabi ibrahim a cikin jerin gwanan waɗannan al'ummu da aka halaka shi yasa muka ce za mu yi ta'aliki a kai a zahirin ayar abinda zahirin ayar yake nunawa cewa su ma an halaka su kamar yadda aka halakar da adawa da samudawa mutanen annabi nuhu gabaninsu da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aib da mutanen annabi musa wato fir'auna da jama'arsa zahirin ayar yana nuna cewa su ma qaumu ibrahim su ma an halakar da su to amma kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa An-Nubuwat yake bayyana cewa babu inda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci halakar da al'ummar annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda aka halakar da waɗannan al'ummu da aka zana a cikin wannan aya abinda Allah ya bamu labari shine mutanansa sun jefa shi a cikin wuta kamar yadda muka karanta Suratul Anbiya da ta gabata mutanansa sun hura wuta ganga-ganga sun kuma yi kokarin su halaka shi a cikin wannan wuta suka jefa shi amma Ubangiji subhanahu wataala ya kawo masa dauki qul la yanarkuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce da wuta ta zanto sanyi da aminci ga annabi Ibrahim alaihi salam to daga nan sai Allah ya ce mana fa aradu bihi kaidan fajalnahum al-akhsarin sun so shi da mummunan kaidi sun so shi da mummunan makirci amma sai Allah subhanahu wataala ya sanya su sune mafi kaskanta sune mafi asara wannan shine abin da Allah ya bamu labari ya kuma bamu labarin cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya fice daga garin yayi hijira ya dawo Sham da zama duk abin da ya faru ne a Iraki daga nan ya kamo hanya shi da dan uwansa ko dan uwansa Lot alaihi salam da matarsa Sara suka kamo hanya suka dawo Sham da zama suka dawo Sham da zama inda yanzu ake ce Palestine idan suka dawo suka rayu to Allah subhanahu wataala bai gaya mana cewa an halaka su ba to shine Ibn Taymiyyah yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam bai zauna cikin mutanansa ba bai ci gaba da zama a cikin kasarsa ba a tsakankanin mutanansa a'a yayi hijira ne yayi kaura ya bar su sabanin sauran manzannin da aka ambata na cewa an halaka mutanansu su sun ci gaba da zama a cikin kasar har lokacin da Allah subhanahu wataala yayi niyyar halaka su sannan su kuma Allah subhanahu wataala ya umarce su cewa su fice Allah ya halaka waɗannan al'umma amma sun zauna a tsakankanin su sun yi tai musu wa'azi su kuma suna ta shirya musu tarko iri-iri suna shirya musu mugunta daban-daban har lokacin da wasu daga ciki suka yi addu'a kamar annabi Nuhu alaihi salam da annabi Musa alaihi salam suka yi addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya kawar da waɗannan mutane ba za su yi imani ba to daga lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya umarce su cewa su su san nayi Allah subhanahu wataala ya aiko da azaba wadda ta dirtsatse waɗannan mutane duka to amma shi annabi Ibrahim alaihi salam tun a farkon lamari bayan an yi yunkurin kashe shi ba a yi nasara ba sai ya tattara nashi ya nashi ya fita ya bar garin bai zauna har lokacin azabar Allah ta zo ba to saboda haka sai ya zanto shi mutanansa sun kubuta saboda bai zauna cikin su ba wanda shine abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma bai zauna cikin garin Makka ba hijira yayi ya bar mutanansa har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufi zai bashi nasara a kansu ya dawo ya fito Makka kuma mutane duka a lokacin suka yi ta shiga addinin musulunci afwajan dododo to kaga akwai kamanceceniya ta wannan bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salam kasance wasu sune mafiya daraja a cikin manzannin Allah sune a sama sune badadayen Allah subhanahu wataala kuma kowannen su wato Allah subhanahu wataala ya kinsa masa rahama da tausayi shi yasa babu inda annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa al'ummarsa mummunar addu'a kamar yadda shi ma sallallahu alaihi wasallama babu inda yayi wa al'ummarsa mummunar addu'a idan ma aka nemi cewa ya yi musu mummunar addu'a zai ce a'a shi ba a aiko shi dan ya yi mummunar addu'a ba inna lam ub'ath la'anan wa inna ma bu'ithtu rahma ce ni ba a aiko ni mai yawan la'anta ba ni an aiko ni in zamo rahama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka Allah ya ce da shi ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo rahama ga duniya duka anan ba wai ga musulmi ko mu'mine kadai ba kowa ya dandane rahamarsa daga ciki har da su kafiran saboda haka babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daga hannu ya ce ya Allah ka halaka al'ummata nabi bai taba yin wannan addu'ar ba yayi addu'ar a kama wasu ɗaiɗaikun mutane da sunayensu irin su Abu Jahl irin su Abu Wa'id duk ya kira su irin su Uqba ibn Abi Mu'ayth waɗannan kuma sun kai matuƙa ga cutar da sahabbansa su ma daga baya Allah ya ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin ba a hannunka yake baka kyale su ko dai Allah ya azabta su ko ya karɓi tubansu dai sun zama azzalimai daga nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina musu al-qunuti to saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman ne takhadha Allah Ibrahim khalila haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam badadayin Allah ne dukkanin su badadayi ne babu cikin su wanda babban da su babu wani cikin annabawa da ya taka wannan matsayi na ya zanto badadayin Allah subhanahu wataala sai waɗannan su biyu to kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yawa al'ummar su ta goma shi dukkanin su ba wanda aka halakar da al'ummarsa Ibn Ashur Muhammad al-Tahir Ibn Ashur a cikin tafsirinsa at-Tahrir wa at-Tanwir yake faɗar munasabar kawo ambata annabi Ibrahim a cikin jerin gwanan waɗannan al'ummu da aka san cewa Allah ya halaka su sai aka shigo da maganar da mutanen annabi Ibrahim a cikin wannan jerin gwanu tare da cewa a wasu wurare da Allah subhanahu wata'ala ya jera waɗanda yayi wa azaba kamar a cikin suratul qaf kamar yadda muka karanta a jiya babu ambatan mutanen annabi Ibrahim kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id ba ambaci annabi Ibrahim da mutanansa ba to sai ke cewa takila munasabar da ta sa aka ambaci annabi Ibrahim a wannan jerin gwanan saboda kwatanta yanayin mutanansa da yanayin Quraishawa kwatanta yanayin mutanansa da yanayin Quraishawa yadda mutanansa mutanen annabi Ibrahim suka cutar da annabi Ibrahim har yayi hijira ya fita yabon musu kasarsu haka su ma Quraishawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira ya fita yabar kasarsu musamman idan muka kula cewa a baya can Allah subhanahu wataala ya faɗi siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa waɗanda aka ba su izini su tashi su kare kansu ce alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq wanda aka fitar da su daga gidajen su ba tare da gaske ba tare da laifi ba ba tare da wani haƙƙi ba to haka ne shi ma annabi Ibrahim alaihi salam haka aka cutar da shi shi ma dole ya fita ya bar musu kasar ba tare da wani dalili ba yace inni zahibun ila rabbi sayahdi ce zan yi tafiya ta zuwa ga ubangijina ubangijina zai shiryar da ni to yadda suka tilasta musu haka shi ma suka tilasta masa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabawan Allah kullun haka mutanansu suka rike musu barazana qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Allah subhanahu wataala yace wa qala alladhina kafaru lirusulihim kafirai suka cewa manzannansu lanukhrijannakum min ardina tabbas haqiqa sai mun fitar da ku daga kasanmu awla ta'udunna fi millatina ku ku dawo ku bi addinin mu to shine Allah ya musu wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalimi lalle za mu halakar da azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'dih kuma bayan su za mu sauka za mu zaunar da ku a bayan kasa haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa wannan tagomashi bayan wani lokaci sai gashi ya dawo ya samu kasar da aka fure shi aka hana shi zama ita ce Makka to ne shi ne ta'liqi da muka ce zamu yi na ambatan mutanen annabi Ibrahim a cikin wannan siyaki dan kada wani ya ce cewa su ma Allah ya halaka su kamar yadda ya halaka Ada da Samudawa sannan Allah ya ce faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima alqarya nawa muka halaka wa hiya zalima alhalin suna azzalimai فهي خاوية على عروشها سيكغنسو ارغرغجي اكن رفنسو وبئر معطلة ده كما ريزي يد تكي ان يوا تسي ده امفاني ده ايتا وقصر مشيد ده منيا منيا غينه غينه ده اكا دوكا انان اوبنجي سبحانه وتعالى يانا بادا لبارن cewa ya hallakar da alqaryu da yawa garuruwa da dama bayan sun zama azzalibai bayan sun zama azzalibai Allah ya halaka su ya kawar da su don haka nan jan kunne ubangiji subhanahu wataala yake yi wa Quraishawa da sauran kafirai waɗanda suka sako annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba cewa su shiga taitayin su akwai waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci a baya can Allah bai kyale su ba su ma ba su fi ƙarfin ubangiji subhanahu wataala ya kama su ba kamar yadda ya kama waɗancan Allah ce faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha qira'ar Abu Amr da Ayyub ahlaktuha maimakon nunul jam nunul mutakallim al-mu'azzim nafsahu sai aka kawo ta'un ta'un ta al-mutakallim ce ahlaktuha da dadin ma'anar da yake ahlaktuha faka'ayyin min qaryatin ahlaktuha alqarya nawa na halaka ko kuma alqarya nawa muka halaka كأيين كلمة ترتكنونا التكثير واتو ما أنرت كمر كم أهلكنا من قرية القرية نوم كهلتها واتو القريود دامة القريود دامة الله سبحانه وتعالى يا هلك الدسو كم أهلكنا قبلهم من وكم أهلكنا قبلهم من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يا هلك الأمود دامة باين هلك متانا النبي نوح سوداك أبنجي سبحانه وتعالى يلا فدروانا نيدو مية زنتو إذنا قوانا نسيكي جادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظالمة الهال سنة الظالمي سنة واتو الظالمي تهنير شركة دا الله دا كافرتي الله سبحانه وتعالى يا أما شركة اتتما في قرمان ظالمي إن الشركة لظلم عظيم هكذا كافرتي ظالمي والكافرون هم الظالمون ودنن متانن ودنن القريو الله سبحانه وتعالى يا حلقا سسبو دا ظالمي دا سكيتي na hada Allah da wani wajen bauta na kafirci na saban Allah na zalintar junan su wanda suke da karfi su zalunci marasa karfi masu mulki su rika zalintar talakawan su duk wanda yana karkashin zalunci to saboda ka sun cika rayuwar su da zalunci kalmar zalunci ana ita ce za ta fi wato kunsar duka nau'in laifuffuka da suka yi ko a ce kafirci kadai ko a ce shirka kadai sai ka ce zalunci saboda shirkar ta shiga kafirci ya shiga haka nan saban Allah ya shiga haka nan kuma zaluntar dan adam ya shiga saboda ka shi zalunci babbar wato babban sababi ne da yake jawo Allah subhanahu wataala ya halaka alƙarya ya halaka gari ya rusa gari wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu وجعلنا لمهلكهم موعدا dace wadannan garuruwa ne da su da muka halakar da su saboda zalunci da suke haka zalunci babbar annoba ce babbar musiba ce da take sa ƙasa ta ruguje Allah ya rusa ƙasar da ya to mutane cikin ta azzalibai ne suka hada zalunci iri-iri zalunci na shirka da Allah zalunci na kafirci zalunci na yawan saban Allah da kuma zalunci na cutar da junan su mai karfi ya cutar da wanda yafi karfi shugaba ya cutar da wanda yake karkashin sa to Allah subhanahu wataala baya barin irin wadannan kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka damkar ubangijinka take idan ya kama wata alqarya tana azzalima to damkar sa fa mai tsanani ce mai radadi ce ko mai tsanani to shine anan ubangiji yake fadar abin da ya jawo ubangiji ya halaka su shine zalincin da suke yi sun yi zalunci da shirka da kafirci da ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu da saban Allah fahiya khawiyatun ala urushiha sai ga wannan alƙaryu waɗannan garuruwa suna rugurguje akan urushiha akan rufin su sannan kuma kofai babu komai a cikin su babu kowa a cikin su a da can garuruwa ne waɗanda suke tsaye cike da gine-gine cike da al'umma amma cikin ƙanƙanin lokaci da Allah subhanahu wataala ya so rusa su sai gashi gine-ginen gaba ɗaya sun zube rufin wannan gini ya zube akan wato ginin wannan gine-ginen wannan gari ya zube akan rufin sa abin da aka sani shine rufi yana zama akan gini ne aka yi gini sai a sa rufi akan sa to ran lokacin da ya tashi ruguzowa rufin ya fado to ginin kuma zai dawo ya rufe ya dawo kan rufin to shine khawiyatun ala urushiha sun rugurguje akan rufin su sannan kuma kufai fayau babu kowa saboda duk ubangiji subhanahu wataala ya halakar da waɗanda suke rayuwa a gurin wa bi'irin mu'attala da kuma rijiyar da aka yi watsi da ita rijiya ce wacce ake taruwa a gindinta, ana iba ruwa, ana shayar da dabbobi. Cikin kankanin lokaci ya zanto in ka zo gurin ba za ka ga kowa ba. Rijiyar an yi watsi da ita ga ta dai tsaye, ga ruwan yana zuba, amma kuma babu kowa a gurin da zai amfana da wannan ruwa. Shi ne bi'irin mu'attala wa qasrin mashid, da kuma manya-manyan gine-gine wanda aka ɗaukaka su, aka kyautata gininsu, aka yi musu gini na alfarma wanda mutane suke rayuwa ta jin daɗi ta morewa a cikinsu. Amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da waɗanda suke wannan wurin, ya zanto babu abin da za ka zo ka samu sai ginin a tsaye. Gashi an kashe kuɗi, an yi masa ado, an yi shi hawa-hawa, amma kuma babu kowa. Kai kanka in ka shigo wurin dole tsoro ya kama ka, domin za ka ji tsoron ko akwai wasu ƙwanƙwamai a gurin ma, saboda banda iskar da take kaɗawa babu motsin ɗan adam ko kaɗan a gurin. Amma kuma ga ginin tsaye mashid, an ƙawata shi, an ɗaukaka shi, ma'ana an yi shi mai tsawo. Amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya tafiyar da wannan duka, ya tafiyar da mutanen da suke ciki duka. Gine-ginensu ba su amfane su ba, ba su kare su daga mutuwa ba, ba su hana musu mutuwa ba, yayin da azabar Allah ta zo kyautata ginin da ƙarfin da ginin yake da shi, da tsawon da yake da shi, bai hana mutuwa ta zo ta riske su a gumba. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku, ko da kuna cikin manya-manyan gine-gine da aka ɗaukaka su. Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya musu wannan. To suna nan waɗanda Allah subhanahu wata'ala algaryu daban-daban da su Larabawa suke yawo suna ganin irinsu, suna cin karo da irinsu. Cewa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azzabnaha azaban nukra fa dhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, alqarya nawa ce wadda ta bijirewa umarnin ubangijinta, wa rusulihi ta bijirewa umarnin manzanninsa, fa hasabnaha hisaban shadida, sai muka yi mata hisabi mai tsanani, wa azzabnaha azaban nukra, muka yi mata mummunar azaba, fa dhaqat wabala amriha, ta ɗanɗani kudar al'amarinta. Cewa kana aqibatu amriha khusra, kuma ƙarshen al'amarinta hasara ce. To Ubangiji yana gargaɗin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa kada su zaci kyale su da Allah subhanahu wata'ala yayi, saboda babu abin da zai iya musu. A'a, Ubangiji subhanahu wata'ala yayi ma wasu can da suka fi su, Ubangiji yayi musu da suka fi su ƙarfi, suka fi su gina ƙasa, suka fi su gine-gine, amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su. Taƙila wani ya ce a cikin ayar Ubangiji subhanahu ya ce, Allah ya ce fa hiya khawiyatun ala urushiha, fa hiya khawiyatun, ta ruguje a kan rufinta, kuma fayau, sannan kuma a gaba aka ce wa qasrin mashid, wato kuma aka bar qasrin mashid, wato gine-gine manya-manya tsatsaye-tsaye. To ya za a yi bayan ta ruguje kuma a ce ga wasu gine-gine a tsaye-tsaye, kamar ƙarshen ayar, kamar bai tafi daidai da farkon ayar ba. To zahiri shine Allah subhanahu wata'ala ya tashi halakar da alƙaryu, yakan halakar da su. Wasu wuraren Ubangiji subhanahu wata'ala ya ruguruguza su, ya yi ruguru da su, ya mayar da su khawiyatun ala urushiha, ginin ya rufto, ya faɗo, ya rufe rufinsu a kan rufi. Wasu gine-ginen kuma sai Allah ya ba su a haka a tsaye tak, don su zama aya. Ubangiji yana wannan, wasu su rushe, wasu kuma ga su a tsaye. Yanzu ko girgizar ƙasar da aka yi ta Turkiyya da Siriya, za ka ga su nan wasu gine-ginen a tsaye, wasu kuma duk sun rufe abin nan. Amma fa duk ba kowa, waɗanda suka rage a tsaye ɗin su kansu ba za su zaunu ba, saboda kowane lokaci za su iya rushewa. duk mutane tsoro ya sa kowa ya fita daga inda yake don haka ubangiji subhanahu wataala in ya tashi halakar da su sai ya halakar ta hanyar ya kai wasu gine-ginen ƙasa wasu kuma a bar muku su aya alama duk wanda suka zo domin su ga izina su ga irin gine-ginen da suke da ake da su a gurin kuma suka je ƙasa in suna ƙasa ba lalle ne mutum ya zo ya san me yaya gurin yake ba kafin abin ya faru amma in aka bar wasu a tsaye-tsaye zai ce to za a ce to ga ire-iren gine-ginen da suke da shi amma ubangiji ya halaka su kamar Allah yake cewa zalika min abail qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid Allah ce wannan shine labarin garuruwan da muke baka labarin su minha qa'imun daga cikin su akwai wanda suna tsaye ba su je ƙasa ba wa hasid akwai wanda kuma an girbe su saboda ka ubangiji ya gaya mana a lokaci guda cewa wasu duk sun ruguje wasu kuma sun tsaya shine yasa yace fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bairin mu'attalatin wa qasrin mashid aka hada maka kamar yadda waccan aya cikin suratu hud cewa minha qa'imun wa hasid daga cikin su akwai wanda suke tsaye akwai kuma wanda aka girbe su sannan Allah ya ce afalam yasiru fil ardi
afalam yasiru fil ardi fatakuna
Allah subhanahu wataala ya ce afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha idan to sun samu zukata wanda za su rika hankalta da su aw adhanun yasma'una biha ko su zan to sun samu kunnuwa wanda za su rika ji da su fa innaha la ta'mal absar to yadda lamarin yake ba idanuwa ne suke maka cewa ba walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai dai zukatan nan da suke cikin kiraza su suke makancewa anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci waɗancan al'ummomi da aka halaka mutanen annabi nuhu mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aib da Allah ya halaka bai ba da labarin cewa kuma banda su ma wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha ba wai su kadai ba ma Allah ya halaka da yawa daga cikin alƙaryu yayin da suka yi zalunci to yanzu ku da ake saukarwa alƙur'ani annabi yana karanta muku kuna ji kun san waɗannan labarurukan waɗannan garuruwa wasu ma kuna yawo kuna bi ta garuruwan in za ku tafi fatauci sukan tafi fatauci sham a hanyar su ta zuwa fatauci sukan shiga ta Yaman sukan zo su wuce ta cikin hanyar abin nan mutanen annabi Salih alaihi salam sukan je sham sukan ga irin guraren da aka halakar da mutanen annabi Lot misali duk suka wuce suna gaganin guraben da aka halakar da waɗannan al'ummu to anan kamar ubangiji subhanahu wataala kamar yana zaburar da su cewa ku yi tafiya ku je wanda ba su je ba suka ga yadda Allah ya halaka wasu da suka yi wa annabin su rashin mutunci to ku tafi ku je ku gani ko kuma waɗanda suka gani to ya kamata su ɗau izina domin ba wai ganin na ida shi ne wani abu ba a izinar da za a ɗauka da darasin da za a ɗauka a ciki shi ne abin da ake bukata ubangiji ya maida su kamar ma ba su taɓa tafiyar ba saboda sun tafi sun wuce ta garuruwan sun ga irin yadda Allah subhanahu wataala ya yi kace-kace da garin ya halaka mutanen garin nan sun gani amma kuma wannan bai sa su ɗauki izina ba yayin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi bai sa waɗancan abubuwa da suka gani su sa musu tsoron Allah ba su guji ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto kamar ma ba su gani ba to shi ne Allah ya ce ku tashi ku yi tafiya aka mai yadda su kamar ma ba su taɓa tafiyar ba afalam yasiru fil ardi bai sa ba za su yi tafiya ba su tafi da ƙafafuwansu akan ababen hawansu ko kuma da tunaninsu wanda ma bai samu tafiya da kafa ba ai labari yana zuwa masa waɗanda suka je suka gani suna zuwa su dorar sun ga kaza to saboda shi ma ya tafi da tunanin sa zuwa wadannan gurare ya je ya ga guraban al'ummun da Allah subhanahu wataala ya halaka daban-daban fatakuna lahum qulubun ya'kuluna biha zan to sun samu zukatar da za su rika hankalta da su zukatar da za su rika tunani za su rika tunani da zukatan su a irin abinda suka gani na ayoyi wadanda ayoyi ne da suke nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala da suke nuna cikar kudurarsa su yi tunani akan wannan su wa'azantu su san cewa abinda ya samu wadancan ya ci su su ma zai iya cin su azabar da ta saukar ma wadancan ta saukar musu ne saboda ƙaryata annabin da suka yi su ma kuma sun ƙaryata nasu annabin akwai war irin wannan ya same su abinda ya sa wadancan suka shiga cikin abinda suka samu kansu a ciki shine aikata shirka da kafirci da Allah su ma kuma suna aikata shirka kuma sun kafirci wa Allah don haka akwai yiwuwar su ma irin haka ta same su abinda wadancan suka yi takama da shi abinda su suke takama da shi na yawa ko na karfi ko na arziki to wadancan sun mallaki abinda ya ninninka nasu amma bai amfane su ba afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a bayan kasa ba fayanzuru su duba su ga kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ya ya karshen al'amarin wadanda suka gabace su ya zanto kanu akthara minhum sun fi su yawa in maganar yawa ake yi sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su tsananin karfi wa atharan fil ardi sun fi su barin gurabe a kasa sun fi su gine-gine sun fi su noma kasa ba abinda za su su fi su ba duk sun fi larabawa hadarat din da aka yi civilizations da aka yi a al'ummomin da suka gabata al'ummar adawa da samudawa ya fi wanda aka samu da mutanen fir'auna ya fi wanda aka samu a tsibirin larabawa a cikin larabawa larabawa mai suke da shi a wancan lokaci rayuwa suke a sahara ba abinda suka taka su ba yawa ne da suka maɗaucin al'ummu ba ba ƙarfin tattalin arziki da su kamar waɗancan al'ummu ba ba ƙarfin ginin jiki ba suke da shi kamar irin yadda waɗancan suke da shi waɗancan kano akthara minhum wa ashadda quwwatan wa athara fil ardi sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su kuma barin gurabe a bayan ƙasa amma Allah ce fa ma aghna anhum ma kanu yaksubu abinda suke aikatawa din nan bai wadatar musu da komai ba yayin da azabar Allah ta zo wani guri Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim wal kafirina amsaluha Allah ya ce yanzu shin ba za su yi tafiya a bayan kasa ba su duba su ga karshen waɗanda suka gabace su karshen lamarin su yayi kasance damara Allahu alaihim Allah ya halaka su Allah ya kwatsa-kwatsa da su ce walil kafirina amsaluha kuma kafirai suna da sakamako irinsa in dai kafirci ne to akwai yiwuwar ubangiji subhanahu wataala ya yi musu irin wannan sakamako ce au adhanun yasma'una biha ko kuma kunnuwan da za su ji da su su samu kunnuwan da za su saurara idan suka ga abinda suka gani ko kuma ba su gani ba labari ya zo musu su kasa kunne su yi sauraro sauraro na wa'azantuwa sauraro na ɗaukan darasi sauraron da zai sa su iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ta hanyar su ji labaran waɗanda suka gabata wanda duk ba su samu tafiya ba a bayan ƙasa suka gani to wanda suka je suka gano za su ba su labari mun wuce ta gari kaza mun ga yadda yake mun wuce ta gari kaza mun ga yadda yake ga guraben nan ga sunan barjak wani guraren ma ga alamomin gumakan nasu nan da suka bautawa kamar irin Egypt a alamomin guraren da suka bautawa to amma me yasa ba za su zanto suna da kunnen da za su ji abinda ake gaya musu su wa'azantu da shi ba a nan kun ga Ubangiji subhanahu wataala bai faɗi wato gani ba ta yi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha zanto suna da zukata su samu zukatan da za su hankalta da su ko kuma kunnuwan da za su ji ba a ce idanun da za su gani ba saboda duk mutumin da zai hankalta yayi tunani akan abu sai ya gan shi ko ya ji shi dama daya biyu ne ko dai ya ji ko kuma ainihin ya gani ta haka ne zai yi tunani akan abu to tunda aka ambaci tunani kamar an ambaci gani ne kamar an ambaci gani shi yasa aka ambaci da aka ce fatakuna lahum qulubun yaquluna biha sai ba sai an kawo kuma maganar gani ba tunda har yanzu ana maganar suna da hankulan da wato zukatar da za su yi tunani da su kaga tunanin yana biyo bayan gani ne to sai san to ba a faɗi wannan ba sannan kuma a gabacin ubangiji subhanahu wataala ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ai ba ganin ne shine abin dubawa ba ba shine abin la'akari ba a wa'azantu da abin da aka gani shi yasa magana zukata su ne gaba samu zuciye da za ta dubi wa'azi ba idan da zai gani ba amma idan da zai gani suna nan da yawa so haka ana magana ne akan wani abin da ake riskarsa ta hanyar hankali so dan kasancewar abu ne da ba a gaban kowa da kowa yake ba sai wanda yayi tafiya ko kuma labarin wasu al'ummu ne wanda sun riga sun guci yanzu babu wanda zai ganin su babu burbushin su kai na ce fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin burbushin su ba wanda yake ganin burbushin adawa ko samudawa ko mutanen fir'auna babu wanda zai ke ganin wani burbushin su Allah ya tafiyar da su ya tafiyar da su saboda ba abin da ya rage illa tunani tunani akan abin da aka ji na labarin su to shi yasa sai ba ambaci ma ganin ido ba don saboda ganin ido ba shine abin da ake wato nufi anan ba shi yasa Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin a'lamul muwaqqi'in yake cewa duk inda Allah subhanahu wataala ya ambaci yin tafiya a bayan kasa yana nufin tafiya wanda za a yi da kafafuwa ko da abin hawa ko kuma tafiya ta hanyar tunani mutum ya tafi da tunaninsa zuwa ga labarin waɗannan al'ummomi wanda duk lafazin ya kunshi haka afalam yasiru fil ardi ya kunshi tafiya da kafafuwa ya kunshi tafiya kuma da tunani ta hanyar in ka samu labari ka tsaya kai tunanin wannan yace to duk inda aka ambaci waɗannan maganar ayi tafiya ayi tafiya ayi tafiya ba wai kawai ayi tafiya aje a shakata ba a bude ido aje ayi hotuna ai ka je kai hoto ba wai wannan ne ake nufi ba abinda ake nufi shine al-i'tibar wal hadar ka dau izina ka dau izina yanzu wanci mutanen mu aka tashi aka je Egypt za ta fi jiza za ta fi can ga malam Bukhari can za su ke raka mutane ana zuwa ana ga manyan gine-ginen da fir'aunoni suka yi fir'aunonin da suka yi mulki a Masar sun gina manya-manyan haram wanda in ka kalli ginin za ka yi mamaki dan adam ne wannan ginin a wannan lokacin babu hanyoyin technology na zamani irin na yanzu da ake da abubuwa wanda za su iya daga nauyinsa su yi sama da shi amma kuma gashi dan adam da hannu ya gina waɗannan abubuwa ga wasu gumakan sarakunansu nan da suka yi mulki wazansu da mato duk ga su nan to in ka je irin wannan guri fa ba wai kawai ka je ne ka yi hoto a gaban wani gunki ba ko a gaban wani gini a'a abinda ake nufi shine ka tsaya kai izina duk ina waɗanda suka yi wannan suke yanzu a duniyar kasa ina suke me suka yi wa Allah kuma Allah me ya musu wannan tunanin shine abinda Ibn Kabi ke cewa abinda ake nufi shine al-i'tibar wal hadar an yahulla bil mukhatabina ma halla bi ulaiika su dau izina su shiga tetayensu kada abinda ya samu waɗancan su ma ya same su to shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake wannan a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh